السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي شاوكو غوات ربيع الأول شكرات دبودة أريهودة أربعين دخلو ديدة ترى غوات أكتوبر شكرات دبودة أشرين دبيو kabanda muka saba a wannan rana muna karanta littafin mabahis fi ulumil qur'an na marigayi manna'ul kaftan Allah ya rahama gare shi da kuma littafin min atyabil minah fi ilmil mustalah to cikin mabahis inda zamu tashi yau shine alfarqu bainal qur'an wal hadisil qudsi wal hadisi nabawi bambanci tsakanin alqur'ani da hadisi qudsi da kuma hadisi wanda ba qudsi ba meye bambancin su Allah subhanahu wataala ya tabbatarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa baya yin wata magana ta sa tarazin kansa da abinda aka yi masa da abinda ya magana da a matsayin addini wahayi ne daga Ubangiji wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha baya kuma karawa baya ragewa kamar yadda Allah ya bada bayanin cewa kafirai wani lokacin sun ce ya kawo wani qur'anin ba wannan ba wai za ta tilalayin ayatina bayyinatin قال الذين لا يرجون لقاء ناتي بقران غير هذا او بدل ان يكرنتوا musu ko aka karanta musu ayoyi bayyananu sai su wadanda ba su da imani da lahira sai su ce kazo da wani qur'anin ba wannan ba ko kuma ka canja shi sai ce ma yakunili Allah ya umarce shi ya ce ma yakunili an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai ba zai yi gare ni na canja ba bisa ratsin kaina abinda aka yi min wahayi kawai ni nake bi in ba a gayan ba ba zan fada ba abinda aka ce na fada shi nake fada abinda aka aika ce aka ce na aikata shi nake aikata to saboda haka hadisansa su ma wahayi ne daga Allah domin gaba ɗayan hadisansa bayani ne ga alqur'ani kamar yadda Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da wannan ambato shine alqur'ani domin ka bayyana wa mutane abinda aka saukar izuwa gare su wannan bayanin ba wai iya ya karanta alqur'anin ya koyar da shi kawai ba a'a ya kunshi ya bayyana abinda alqur'anin ya kunsa da ma'anoninsa abin da ya shafi aqidu abin da ya shafi ibadu abin da ya shafi mu'amaloli shi sa Abdullah bin Mas'ud yake cewa Allah ya tsine wa kamar yadda annabi ya faɗa Allah ya tsine wa masu ƙarin gashi da wacce tace ai sai wacce tace ita ba ta ga yadda aka faɗa ka ba sai yace akwai a cikin Qur'ani tace to ni ai na soke Qur'ani gaba daya amma kuma ni ban ga inda aka yi wannan magana ba sai yace ai to in dai da kin yi karatun sosai kin fahimci Qur'ani da zaki ga ayar da ta yi maganar Allah ya tsine wa masu wannan din tace to ita tana so a ga mata sai yace baki karanta ayar da Allah ya ce wa ma atakumur rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda manzo ya zo muku da shi ku rike shi, abinda ya hana ku ko rabu da shi ba ku hanu. To ai wannan annabi ya hana. Alkur'ani ya ce duk abinda ya hana a rabu da shi, duk abinda ya kuma zo da shi ya umarni da shi a aikata. To ga duk hadisi baya wuce yi bari. Ko ku yi kaza ku bar kaza, abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne. Kenan dukkanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani ne ko sun shiga cikin wannan ayar wa ma atakumur rasul. Duk wani hadisi da yake magana akan sallah to bayani ne na ayoyin wa aqimus sala allazina yuqimuna sala wa aqamus sala da irin waɗannan. Duk hadisin da yake magana akan zakka to bayani ne ga faɗin Allah wa atuz zakata, bayani ne akan innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin da duk ayar da take maganar zakka. Duk hadisin da yake magana akan aikin haji to bayani ne ga ayoyi na aikin haji. Alhajju ashhurun ma'lumat wa atimmul hajja wal umrata lillah thumma afidu min haythu afada an-nas fa idha afadtum min arafat wazkurullaha fi ayamin ma'dudat wa adzim fil nas ya fil bil hajj ya tuka rijalan wa ala kulli dhalim. Duk ayoyin da suke maganar haji to hadisai duka bayani ne na wannan. Haka wanda suke maganar azumi, hadisan da suke maganar kasuwanci bayani ne ga faɗin Allah wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil da ire-iren waɗannan ayoyin. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis sala, duk bayani ne. To saboda haka tunda Allah ya ce ma yantiqu anil hawa, kenan dai hadisai wahayi ne. Sai dai aka ce wahayi iri biyu ne, akwai alwahayul matlu akwai alwahayi ghairul matlu. Akwai wahayi wanda ake tilawarsa ake rera karatunsa shine alqur'ani, da wahayin da kuma ba a yin tilawarsa shine hadisi. To sai aka samu kuma a cikin hadisan akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allah ya ce ko Allah yana cewa. In an rawaito haddasana wani haddasana wani haddasana wani, misali an abi huraira ko an ibn umar, sai a ce an annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal, ko qala an annabi sallallahu alaihi wasallam ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allah subhanahu wa ta'ala, shi ma a wurin Allah ya rawaito hadisi, daga Allah ya rawaito hadisi. To kaga akwai bukata kenan a bambance tsakanin abubuwan nan guda uku, a bambance tsakanin alqur'ani da hadisi qudsi da kuma hadis annabawi. To shine babu. Mala yace sabaka ta'riful qur'an, bayanin menene alqur'ani ya gabata. Walikaina ariful farqa bainahu wa bainal hadisil qudsi wal hadisin nabawi nu'ti ta'rifaini al-atiyain. To domin mu san bambancin dake tsakanin alqur'ani da hadisi qudsi da kuma alhadisin nabawi, to ga wa'annan ta'rifai guda biyu da za su zo. Na farko, menene ma'anar alhadisin nabawi? Hadisi, alhadisi fil lugha, kalmar hadis a larabci, diddul qadim, kishiyar tsoho, kishiyar tsohon abu kenan. Alhadis sabo, alqadim tsoho. To kishiyar tsoho shine sabo, shine zaka ce al'asr alhadis, zamanin da ake ciki. Alhudasa ko wani abu da zamani ya zo da shi aka kirkira, wai alhudasa komai a zamanin tar da shi, a zamanin tar da larabci, a zamanin tar da huduba, a zamanin tar da musuluncin ma shi kansa modernism. masu wani aƙida kirkiran su al-hudasiyun modernist, wasu ƴan zamani ne, shine har ake maganar tajdid al-khitab ad-dini, shi kansa wa'azi da karantawa da fahimtar al-Qur'an da waye a tashi daga kan fahimtar magabata a koma wai fahimtar zamani, saboda wai lokacin da aka saddar Qur'ani a sannan babu technology, babu computer, ba internet, ba majalisar ɗinkin duniya, ba kaza ba kaza. To yanzu abubuwa sun zo, dole a canja. A canja tsarin aure, a canja ayoyin rabon gado, a canja ayoyin ciniki, ayoyin mulki, ayoyin waye. Duk dai shiriri ta gata. Gaba ɗaya kawai musuluncin a yi masa kwaskwarema kamar wani constitution da za a ce an kwaskware shi. Amended, a ce the Federal Republic of Nigeria's Constitution as amended in 1999. Irin wanda aka kwaskware shi aka yi, to wai musulunci ma haka suke so a yi masa. To kuma sun makara. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu ya'lu wa la yu'la. Allah ya ce liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal mushrikun. Ba za a taba kai shi kasa ba addinin musulunci, ba za a taba kai shi kasa ba. Mutane masu bid'a za su iya bid'o'insu, shakiye za su iya shakiyancinsu, su faɗi abinda suka ga dama, amma dai shi musuluncin na asalin original ɗin Qur'anin yana nan, hadisan suna nan, nan gani nan bari. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khazalahum. Duk inda aka kai da lalacewa, duk inda aka kai da rudu da waye, to ba za a rasa wasu wanda su suna nan rike kamkam da asalin musuluncin, ba gangariya ba nisa. Kuma duk wanda ma ya ce ba zai bi su ba, ko ya ce zai haɗa kai da wasu a cutar da su, ba za a cutar da su ɗin ba, ba za a kai su ƙasa ba. Allah ka sa mu a cikinsu. To al-hadis a larabce diddul kadim, kishiyar abinda yake sabo, wato tsoho kenan, kishiyar tsoho kai. Wa yutlaqu wa yuradu bihi kalamun yutahaddasu bihi wa yunqal. Akan yi amfani da kalmar akan maganar da akan yi a ciro ta, wannan ya gaya wannan, wannan ya gaya wannan. Wa yablughu al-insan, maganar da takan riski takan isa ga mutum, min jihati sam'i, ta hanyar ji, awil wahayi, ko kuma a yi masa magana a ɓoye, shine wahayi, fi yaqazatihi, a farke, aw fi manami, aw manamihi, ko a baccinsa. Wa bihadha al-ma'ana summiya al-Qur'anu hadisan. A wannan ma'ana ta cewa kalmar hadis a larabci tana nufin magana, wannan ya je ga wannan. To da a wannan ma'anan ne aka ambaci al-Qur'ani shi kansa da hadis, inda Allah ya ce wa man asdaqu min Allahi hadisa, babu wanda yafi Allah gaskiyar magana. وسمي ما يحدث به الانسان في نومه, kuma haka abinda akan ga wa mutum a cikin bacci shi ma akan kira shi da hadis, kamar yanda Allah ya hakaito ga annabi Yusuf yace wa allamtani min ta'wilil ahadis rabbi kad ataitani min almulki wa allamtani min ta'wilil ahadis fatira samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirati tawaffani muslima wa alhaqni bis salihin. To kage ce ka sanar da ni fassarar mafarkai. Wal hadithu fil isla, kalmar hadisi kuma a wurin malaman musalahul hadith shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Duk abinda aka raba shi zuwa ga annabi, min qawlin magana ce aka ce ya ce aw fi'lin ko aiki ya aikata aw taqririn ko tabbatarwa an yi a gaban sa ko a zamanin sa kuma ya san an yi amma bai hana ba bai yi inkarin wannan abun ba aw sifatin ko ko wata bayanin da yake magana akan sifarsa to wannan sifar sai aka yi kare halqiyya aw khuluqiyya sifarsa ta halitta ko sifarsa ta dabi'arsa ta halayensa kamar yadda ake rawaito sifarsa sallallahu alaihi wasallam tun daga gashinsa har zuwa tafin kafarsa yadda ake siffanta kowace gaba yadda Allah ya masa ita cikakkiya mai cikakkyau to da hadisin da ke bayanin siffarsa ko duk ruwaya da take bayanin siffarsa wannan hadisi ne duk wanda yake bayanin kuma dabi'o'insa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashja'an nas yafi kowa sadaukantaka wannan hadisi ne yafi kowa kunya ashadd haya'an min al'azara fi khidriha yafi amarya kunya to shi ma nan bayanin hadisi ne ya ka tambaya Aisha yaya halayensa suke sai ta ce kana khuluquhul qur'an halayensa alqur'ani to shi ma nan hadisi ne to a wajen malamin salawal hadis wannan shi ake kira hadisi shine ba da misalai ma gashi yace fal qawlu misalin fadar magana ta hadisi ka qawli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa nabi yace dukkanin ayyuka ba za su zama karbabbu ba ba za su saba mai su ba zai samu lada ba sai yayi niyya tsarkakakkiya kuma gurgurdan niyyarsa gurgurdan abin da zai samu to kaga wannan magana ce da annabi ya faɗa hadisi ne mutawatiri misalin aiki wal fi'l kallazi sabata min ta'limihi li ashabihi kayfiyata as-sala kamar abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa yadda za su yi sallah thumma qala bayan da ya gama ya koya musu yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah to kaga wannan sallar da ya aikace ita ma hadisi ce duk shine za ka ga malamai suna tattar waɗannan hadisai tun daga kabbara harama har sallama sai a ce sifatu salatin nabi siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Albani Allah ya masa rahama ya rubuta wannan littafi sifatu salatin nabi to wa ma sabata min kayfiyati haji da abin da ya tabbata na yadda annabi ya aikata aikin haji wa kad qala kuma yace khuzu anni manasikakum ku karbi ayyukan haji daga gare ni lokacin hajjatul wada yayi duk yace to kun ga yanda nayi dinnan to haka za ku ranka yi da ya tsaya arfa yace waqaftu ha huna wa arafa kulluha mawqif duk da ni anan na tsaya to amma ko ina a gewayen arfa duk wanda ya tsaya to yayi tsayuwa arfa ba lalle sai wurin da na tsaya dinnan ba to kamar yadda azan yayi bayani kaga duk hadisan da suke maganar aikin haji to bayani ne na ayoyin da suke maganar aikin haji da hadisan da suke maganar sallah bayani ne na ayoyin da suke magana akan sallah ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi ku riki aikin haji daga gare ni wal iqrar misalin iqrari wato tabbatarwa ka an yi kirra amran alimahu an ahadi sahabati min qawlin aw fi'l kamar annabi ya tabbatar da wani abu da ya sani daga aikin wani sahabi wata magana da wani sahabi ya faɗa ko ya aikata kuma ya sani annabi ya tabbatar to wannan ya zama hadisi kuma abin ya zama shari'a sawa'un akana dhalika fi hadaratihi sallallahu alaihi wasallam, wannan abun a gaban sa aka yi, aw fi gaibatihi thumma balagahu, ko kuma a bayan idan sa aka yi abun, daga baya samu labari. To shi ma dai wannan ana dauka sa matsayin hadisi kuma tabbatarwa ce. Wa min amsalatihi, misalin wannan yana daga misalin sa, aklu dabbi alama idatihi sallallahu alaihi wasallam, cin naman damo da aka yi a tire na Annabi sallallahu alaihi wasallam, an kawo abinci to hadda naman damo aka matso da shi kusa da shi, yace a ku ci. Kace Rasulullah haram ne? Yace a ba haram bane, walakin lam yakum min ta'ami qawmi, amma ni bangaren mu ba ma cin naman damo, mu ba ci man mu bace, amma ba haramun bane. Khalid bin Walid ya tattaro ya rinka ci sai Annabi ya ta kallon sa. To kaga cin da kyale wanda yayi aka ce a gaban sa bai ce haram bane, wannan hadisi ne takariri, wannan ya tabbatar da kuma halaccin cin naman dama. Sai dai shi kawai bai ci ba saboda me? Saboda ba ci masa bane, kuma ba komai ne mutum yake iya ci ba, ko wani zaka ga baya cin abu kaza kwata-kwata a ɗabi'arsa, ba sa shiri da wannan abu. Yanzu ka duba zaƙin zuma, wani sam baya son zuma, da ya sha sai ya amai, ko ya ji wani ya mama, ko ta tamar da alaji, duk jikinsa sai ya bororo ya kumbura. Wani ba zai iya cin dodon koɗi ba, wani kuma ya samu dodon koɗi ya fi ma kaza, ka gani? Wani kifin, wani kalar kifin zaka ga baya son ko karamin sa ma ya ji, wani kuma irin wannan din yake so, wani kaza. To ce ni kawai baya daga cikin cimar mutanenmu. Wa maruwiya, wani misalin kuma na takarir, hadisi takariri shine, anna min anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyati, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani mutum ya zama jagoran wasu dakaru da za su je yaki. Yakin da Annabi bai je da kansa ba, ya tura shi ake kira sariya, wanda ya je da kansa kuma gazuwa. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salati, to shi wannan shugaba na su komandan ya kasance yana yin karatu a sallarsa, in zai wa mutane salimanci bayan ya karanta surar da zai karanta ko ayoyi, fa yahtu bi qul huwallahu ahad, sai kuma ya cika da qul huwallahu, duk abinda zai karanta bayan ya gama sai kuma yayi qul huwallahu dan raka'a, sai yayi qul huwallahu. To falamma raja'u, da suka dawo zakaru zalika lahu alaihi salatu wassalam, sai suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ba su gane wa wannan abu ba, duk sallah bayan yayi karatu sai kuma ya karanta qul huwallahu. Faqala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalika, ai tambayar sa zaku, me yasa yake yin haka? Kaga ladabin zaman tare ke, in kaga mutum ko malami ko ɗalibi ko shugaba ko abokin zama ya yi wani abin da kai baka fahimci abun ba, wataƙila kana da wani inkari a kan abun, to ba tsalle za ka yi kadire ka je kana ta ya maɗiɗi, kana ta magana, kana ta aibatawa, kana ta a'a, sai ku yi tattauna, tambaye shi, wani na ga kana yin kaza kana kaza, ko me yasa? Ko malami ne, in dai za ka yi masa cikin ladabi da girmamawa, ku ne malamanmu, kuma dama dai an ce fas'alu ahlal zikiri, to ku ne ahlal zikirin, karamakallahu mun ga ana yin kaza, mu ba mu sani ba ya abin yake. To kaga zai ji daɗi, sai ya faɗa ya ce a yi hadisi kaza, aya kaza, kowaye kowaye, kuma zai iya baka dama ku tattauna, ka faɗa ya faɗa. amma kawai sai kaje kana ta ai kaza kaza kana ta aibata kana ta to baka bi tsari na musulunci ba da suka zo suka ga ya Annabi sallallahu alaihi wasallama gashi duk sallah sai ya karanta qul huwallahu bayan yayi karatun abinda zai karanta kuma sai ya qul huwallahu sai ta to ai sai ku je ku tambaye shi saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik ku tambaye shi saboda me yake yin haka fa sa'aluhu sai suka tambaye shi fa qala sai ya ce li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha abinda yasa nake yin qul huwallahu nan saboda siffar Allah ce mai yawan rahama sura ce da ta taro siffar ubangiji ni shine kuma nake kaunar na karanta ta ina son karanta saboda ta kunshi siffofin Allah subhanahu wata'ala fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu kenan ku bashi labari Allah yana son sa yadda yake son qul huwallahu nan yake son siffar ubangiji saboda siffar ubangiji ce to ku ga masa Allah ma yana son sa a wani lafazin da ba Bukhari da Muslim suka rawaito ba sai ya ce hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna kaunar qul huwallahu nan da kake saboda kaunar siffar Allah da wanda kuma yana nufin kana kaunar Allah to wannan ya sa ka zaka shiga aljanna ranar alkiyama to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da wannan maimaita qul huwallahu da yake yi ba laifi yake yi to yanzu wani zai iya zuwa shi kuma ya dau wata surar ya ta maimaitawa kamar misali ya dau alam nashrah in an masa magana ce ai saboda ta yi bayanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nake kaunar surar duk surar da ya karanta sai ya cika da alam nashrah in aka tambaye shi ce ai saboda ta kunshi bayanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wazirak alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak ko ya dau wadduha alam yajid ti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhirati khair laka alam yajidka rabbuka wa wajadaka dhallan wa wajadaka har karshe yace wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yanzu wani yazo yana ta maimaita wannan yana cewa aka ce dan me yace ai sufar annabi ta kunsa bayanin matsayin manzon Allah ta kunsa shine nake so nake son saboda kaunar da nake wa annabi ya zamana duk surar da ya karanta sai ya cika da alamna shara ko da wadduha yayi daidai daidai ba me na kuskure a ciki matsayin manzon Allah nuna kaunar annabi yawa yanzu babu wanda zai buga masa sitampi shi wancan da ya tayi qul huwallahu me shari'ar wanda yazo da shari'ar ya buga sitampi yayi takarir ya tabbatar to yanzu shi waye zai tabbatar masa da cewa wannan abin da yayi ba bid'a ba bid'a bane sunna ne babu to ai shi wannan qul huwallahu yayi a koyi da su shine kai ma kai shi ma ya qul huwallahu eh to an yazo da wani abin da ba qul huwallahu ba to akwai buƙatar shi ma a tabbatar masa a ce akhbiruhu annahu muhibbul lirrasul sallallahu alaihi wasallam to kaga wato abin da yake cewa missing point inda ake samun matsala kenan ake rigima akan bid'a wanda zai bid'a zai ce ai me laifi a cikin wannan dan na nuna kaunata ga annabi dan nayi zikiri dan nayi kaza nayi kaza ba Allah ya ce ayi ba Allah ya ce sai a ce eh haka ne Allah ya ce ayi, Allah ya ce kaza, ya ce kaza. Amma yadda kayin, yadda kayin an ce ayi yadda kai, kuma da aka ce ayin ba a faɗi yadda za a yi ba, da aka ce ayi zikiri ba a faɗi yadda za a yi zikirin ba, to ya ba za ka yi wannan ba sai ka zo da wata kaifiya kuma daban ba wacce aka ce ayi ba. Ita wacce ka zo da ita waye ce ayi, shi ne missing point, shi ne matsala. Da Allah ya ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam, an faɗi alamomin san annabin da yadda za a yi a so annabin ko ba a faɗa ba, to kai sai ka ƙirƙiri wani abu kuma, musamman ma ka ce ah, to ai tunda kiristoci ma sun yi kaza, dan me mu ba za mu yi ba. To su kiristocin Allah ne ya umarce su su yi, in ma cewa aka yi su yi a shari'ar da ta gabata, kai shari'ar ka ta su ce, ta shari'ar ka an ce ka yi, ta ce to wannan abin da kake yi shi ma an ce a yi, shi annabin ya yi, sahabbansa sun yi, mai wanda suka bi baya sun yi. To kaga wannan shine tushen bid'a. Dama bid'a abu ne a zahiri mai kyau ne, to amma ba a ce a yi ba. Shi kuma duk abin da za ka yi a matsayin ibada, duk abin da za ka yi a matsayin ibada, ka'ida cewa Allah ya ubada illa bima shara'a, ba a bauta wa Allah sai da abin da ya shara'anta. In bai ce a yi ba, komai kyan abin kar ka yi. In ya ce kar a yi, komai kyansa kar ka yi. Shi ne ka'ida, ba a shige, ba a masa shigege a cikin al'amuransa. Zora ka kaga wannan, in ma za ka yi koyi da wannan, za ka yi aiki da shi, to sai dai ka yi ta yin ƙul huwallahu, ba wanda zai ce ma ka yi laifi. Duk sallah in ka gama karatunka ka ƙarasa da ƙul huwallahu, ba komai. In Allah ya yarda, kai ma ka shiga ciki, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Amma in ka ƙetara ka ɗauko wata ayar kuma, ko a bare a ce ma wani jalabi ne, to ka ga jalabi a lahira. Allah ganar da wasifa, misalin sifa kuma, kamar wuya, kamar yadda aka rawaito min annahu sallallahu alaihi wasallam kana da'imal bish, manzo Allah mai madawwamin murmushi ne koyaushe cikin sakin fuska yake, yanda yake sakawa kowa fuska, kowa gani yake ya fi masu Abubakar da Umar matsayi a wurinsu. Ba ƙauye yau zai ƙetaro da raƙuminsa ya zo ya keto sahara ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma irin karɓar da annabi zai masa, da yanda zai saka masa fuska, da yadda zai zamana kamar sun saba shekara da shekaru, sai rinƙa jin kamar matsayinsu ma ɗaya da su Abubakar da Umar da Usman da Ali. Da'imal bishr. Jarir bin Abdullah ya ce ma ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa tabassama, duk sanda muka haɗa ido da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi murmushi. Kai har ma manzo Allah cewa yayi murmushin ma sadaka ne, ladan sadaka. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaka. To kaga ashe mu musulmi a ce mana ma wai ga wata ranar murmushi so ɗaya a shekara, rainin ma hankali, wata shiriri ta ce ma a ce wai ga ranar da wai za ka rinƙa yin murmushi a shekara, wai wata wai wani majalisar ɗinkin duniya sun ware wai ranar murmushi, da wata ranar uwa, da wata ai mu raina ma, rainin ma hankali ne, musulmi ma ya daka wannan shiriri tar ya zo ya ce a sai a ranar. Amma su can da suke da ciwo na ikti'ab, iktiab, tsananin ƙunci da baƙin ciki da rashin walwalar zuci, shi ne ake cewa depression ko? To, su can su ne suke da wannan matsalar, su sai su yi ta murmushin. Kamar an ce a ƙasashen Turai mutanen Jamus da mutanen ina ne su suka fi kowa muskilanci da ƙunci, to su ne ake cewa ga ranar murmushi su je su yi ta murmushi su yi ta hamamu da siffar manzan manzanmu ce sallallahu alaihi wasallam murmushi kuma yace in kai murmushin maladan sadaka za a baka a cewar wai ranar murmushi ta duniya ha su can dai mushiririta su je su yi ta yi mu koyaushe a cikin sarki سهل الخلق مي سوكين ربيعة لين الجانب مي سوكين كي مي توشن سنسني شيني معنى سوكين كي ليس بفضل با مموغن حليباني ولا غليزن با قومي سطورر حليباني مي دوري فسكا ولا سخابين با قومي حيانيا دا قرمتو دا روطوباني شيني السخاب wala fahashin ba mai maganganu ne na batsa ba munanan maganganu da jafa'i wala ayyabin ba ko mai aibata abubuwa ba baya kushewa daidai da abincin aka yi baya so ko baya sha'awarsa ba zai kushe ba ko ya ce bai dahu ba ko ya ce ba gishiri ko in ya zai ci ya ce in ba ya ci kawai sai ya ce a ɗauki ya aka ya rasulullah a kawai a dauki saboda duk sanda ka kushe abinci to kana sosa zuciyar wacce ta girka abincin ba za ta ji dadi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda zai sosa ran ba mutane baya aikatawa to wannan shine alhadis annabawi ma'anar alhadis annabawi lugatan wasilahan to sai na biyu alhadis alqudsi mai alhadis alqudsi arrafna ma'ana alhadis lugatan to nan ma kalma biyu ce alhadisu da kuma alqudsi to ma'anar hadisi a larabci gashi can da farko an fada shi ne aka ce ziddul qadim ko to me ma'anar alqudsi nisbatun ila alqudsi danganta ne zuwa ga alqudsu menene alqudus wa hiya nisbatun ala atadullu ala ta'zim dangantaka ce da take nuna girmamawa la'anna maddatal kalima domin saiwar ita kalmar alqudus tushen kalmar dalatun ala tanzih tana shiryawa ne tana daukar ma'anar tsarkakewa wata tahir da tsarkakewa fil lugha fa taqdis abin da ake nufi da taqdis shine tanzihullah tsarkake Allah da kore masa sufofi na tawaya wa taqdis at-tahir wa taqaddasa in aka ce taqaddasa ay tatahara ya tsarkaka qala Allah ta'ala ala lisani malaikati Allah ya faɗa abu saharshen mala'iku wato ya hakai to maganar da mala'iku suka yi suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mu muna yin tasbihi hada da godiya a gare ka kuma muna tsarkake zatinka ya ubangiji da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa da Allah ya halicci duniya da duk abin da yake cikin ta sai ce to akwai wasu halitta da zan sa su ne za su raye wannan duniya sai suka ce ubangiji da mu aka sa har da zuwa karshe ataja alifiya man yusidu fi wasbikud dima a sanya wanda za su zo su yi barna su zubar da jini wala nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ay nutahhiru anfusana lak muna tsarkake rayuka mu saboda bauta gare ka sai Allah ya ce musu ni na san abinda ku ba ku sani ba na san hikimar da ta sa zan sa dan adam din duka a cikin su akwai wanda za su yi barna din to wannan dai kalmar alqudsi a larabci kenan wal hadisul qudsi fil islah hadisi qudsi a wurin malaman musalawul hadis huwa ma yudhifuhu nabi sallallahu alaihi wasallam ila Allah ta'ala shine abinda manzo Allah zai raba shi zuwa ga Allah ai innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarwihi ala annahu min kalamillah shi kansa annabi zai rawaito shi ne a matsayin maganar Allah ce far rasul rawin li kalamillah bi lafzin min indihi to shi manzo yana rawaito maganar Allah ne amma da lafazin sa shi manzo Allah zai kimsa masa ma'anar hadisin ma'anar magana shi kuma sai ya fade ta da lafazin sa mai hikima mai albarka wa idza rawahu ahadun idan wani zai rawaito shi rawahu ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musnadan ila Allah azza wajal sai rawaito shi daga manzon Allah ya raba shi zuwa ga Allah sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wajal ko ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala au yaqulu Allah ta'ala to da haka ake gane alhadisul qudsi kaga wanda ba qudsi ba da an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a faɗa hadisi to shi qudsi a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma a ce qala Allah ta'ala ko ya qulu Allah ta'ala ko fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal misalil awwal misalin na farko cewa wanda za a ce fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal kamar hadisin Abu Huraira an Abi Huraira radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla yadullahi mal'a la yaghiduha nafaka sahaa al-layli wan nahar yace yadullahi mal'a hannun Allah cike yake da baiwa la yaghiduha nafaka bayarwa baya tawayar abin da yake na Allah subhanahu wa ta'ala sahaa al-layli wan nahar dare da rana Allah kwararar da baiwar sa yake yi kullu yawmin huwa fi shan sai ce a karashin hadisi sai ce ara aitum ma anfaqa munzu khalaqas samawati wal ard za ku iya kiyasin abinda Allah ya bayar ya ciyar da bayinsa tunda ya halicci samai da kasai za a iya kiyasawa energy ma kadai mene energy da Hausa ba na kuzari ba ba nan ba energy kamar lantarki nan ba akwai energy da yake kona karfin yawa to kamar a ce makamashi ko to iya energy da yake wanda rana take konawa wanda wannan hasken da Allah yake haskowa da kuma energy na jikinmu wanda kwayoyin halittar da wasu su mutu wasu su fito wasu su mutu wasu su fito da kwayoyin jini da koyaushe Allah yake halittar sa a cikin jikinmu wannan na mutuwa wannan na tasowa wannan na mutuwa wannan na tasowa wannan na mutuwa maganan miliyoyi ake kowane mutum kuma haka kowane ƙwaro haka kowane kifi haka kowace dabba ta tudu da ta ruwa da tawaye da tawaye ruwan saman nan da Allah yake saukarwa wa zai iya kiyasta a Kano kawai lita miliyan nawa aka saukar a wannan damunar koko 10 na ruwan 10 miliyan nawa ko kilomita kilogram nawa ba zai to shi isa kada ka taba ji a ranka akwai wata wani abin da kake bukata wanda Allah ba zai ma ba in an ce ka roki Allah karka ce bari in gwada bari in gwada ba a gwada Allah to sai ka je sai Allah ya rabu da kai inda wani wanda kake da shi wanda zai baka shi sai ya hana ka saboda shi ne mai komai kuma baya bukatar komai mun karanta a Riyadus Salihin yace da mutanen farko da na ƙarshe da aljanu na farko da na ƙarshe za su haɗu a wani fili kowa ya roƙi gaba ɗayan buƙatarsa a bawa kuma kowa abin da ya roƙa babu abinda zai rabu cikin mulkin Allah sai kamar a sa allura a cikin teku danshin da ya makale a jikin teku a jikin allurar to shine gurgudan abinda aka cira daga tekun aka raba wa dukkanin halittu fara aka kada ka ji dar a ranka kuma in ma yanzu baka gani ba taiwa an ajiye ma sai gaba kun ma gaban baka gani ba to taiwa an ajiye ma a lahira walal akhiratu kuwa khairul laka min al ura lahira ta fi duniya Allah ba marwaci bane to ma'ana dai mahallin shahid wannan hadisi ne kudisi kaga ga alama sanan fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal wa misali sani misalin nabiyu ana bi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من وبنجي مدوكين سركي شي ما نان انا ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الله يانا أنا عند ظن عبدي بي ni ina ga zaton bawana a gare ni in bawana yana zaton alkhairi to zai ga alkhairi in sharri da bala'i da jafa'i da kunci da tsanani yake zato to hakan zai gani sura ka saki zuciyarka ka zaci alkhairi ka kuma bi matakan faruwar alkhairi yanda kake zato haka zaka gani don kullun kana zaton wai aljanu suna binka wai ana jifanka an sa ma hannu an sa ma kafa an sa ma hanci an sa ma to haka zaka kare rayuwarka cikin razana da furgici da rashin kwanciyar hankali da wane ne ko wani ne yace ka gani ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi wallan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falatawakkal mu'minuna la hawla wala quwwata illa billahi azam man ci man sha ba domin ku ba aniya ku tabi ku ba abin da zai sami kar ka ji tsoron ko sai Allah duk kuma wani hasashe hasashe da za a to din mai hasashen shine mai kaddarar shine Allah a ce an yi budget wai an yi recession wai menene za a yi yunwa majalisar duniya ta ce za a yi yunwa za a yi menene to wani duk sai ya firgice wani saboda razana sai ya kwanta ma a asibiti wai an ce wai tattalin arziki zai kare to kai talaka dama tattalin arzikinka tun yaushe ya kare me kuma ya rage na karayar ai dama a karayan yake duk a suke to dan me zaka damu kanka Allah mai yalwar baiwa ne ai an sha cewa za a yi farin ba za a yi ruwa ba kuma sai a yi ruwa an kulla kullan za a yi fitina sai kuma Allah ya kwaran yadda fitinar to ka zaci alkhairi ga Ubangiji sai ka ga alkhairi wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da shi idan ya ambace ni fa in zakarani fi nafsi in ya ambace ni a zuciyarsa zakartuhu fi nafsi zan ambace shi a cikin zati na ko in ya ambace ni a shi kadai to ni kuma zan ambace shi a cikin zati na ji Ubangiji wa in zakarani fi mala'in in ya ambace ni a cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairun min ni kuma zan ambace shi cikin jama'ar da suka fi wannan jama'a da ya ambace ni a cikin su daukaka da alkhairi shine Allah ya ambace shi a cikin jama'ar mala'iku to lokaci yayi to shikenan sai karatu na gaba insha Allah sai mai alfarqu bainal qur'ani wal hadisul qudsi bambancin alqur'ani da hadisi qudsi sannan kuma can gaba ga karashin alfarqu bainal hadisul qudsi wal hadisin nabawi to Allah ta'ala ya sa mu dace manje ba kalmar Qudus duk da irin wannan ne Qudus mai cikakken tsarkin zati. Na'am. Kuma ka sanar da ni fassarar mafarkai. Bambancin istilah sunna shine abinda shi ma wasu ce dumanan su ne, wasu suka ce a sunna abinda yake ya zama na al'ada annabi yana aikatawa, amma kuma duka akan amfani da hadisi a matsayin sunna, sunna a matsayin hadisi, amma sunna abinda ya tabbata daga manzo Allah a maganarsa ko a aikinsa ko ya tabbatar, shi ma dai kamar ma'anarsa ɗaya.